ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin FMC dake cikin garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karatun littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan majalisi shine na 57 a wannan yammaci na juma'a 9 ga watan Dhulqa'ada hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1445 wanda yake daidai da 17 ga watan 5 shekara ta 2024 miladiya har yanzu dai muna karatu a babu da'awa as-sirriya babin da yake magana kan da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallama a koye ad-da'watu sirran wannan babi mawallafin littafin yayi ta zayyano mana sunayen mutanen da suka karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a farkon da'awarsa a yayin da yake da'awar a koye kuma sai zamanto ya zurfafa sosai wajen kawo mana sunayen waɗannan bayin Allah dan mu san su mu san matsayin su mu san kimar su dube da cewa su ne mutane na farko da suka fara karbar musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ya ba su kima gurin Allah ya ba su kima gurin manzon Allah Allah subhanahu wataala da kansa ya jinjina musu ya yabe su cikin alqur'ani wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin Allah a karshe ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah musu sheda kan cewar sun yadda da shi shi ma ya yadda da su sannan kuma Allah ya yi musu sheda da aljanna ya alkawarta musu aljanna saboda yanda suka yi rigaye wajen karbar musulunci da wuri a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu Allah karshe ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkan su Allah musu alkawarin aljanna da wanda suka musulunta da wuri kuma suka yi yaki suka ciyar da kuma wanda yayi jinkiri amma dukkan su Allah musu alkawarin aljanna to wannan hikimar ta sa mawallafin littafin nan ya zurfafa wajen kawo mana sunayen waɗanda suka karbi musulunci a farkon da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda muka tsaya a makon da ya gabata ya ambata mana wani adadi mai yawa cikin adadi da suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam mun tsaya kan Abu Salama bin Abdullahi bin Abdul Asad al-Makhzumi al-Qurashi ibn ammati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan bayani ya gabata a kansa sai ci gaba da lissafo mana da jero mana sunayen waɗanda suka karbi musulunci a matakin farko yayin da annabi yake da'awarsa a koye yace wa zawjuhu ummu salama sannan har ila yau daga cikin waɗanda suka karbi musulunci a gurin annabi da farkon da'awarsa akwai matar annabi din sallallahu alaihi wa sallam wacce ake mata alkunya da ummu salama ummu salama mata ce sananniya cikin jerin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ummu Salama wannan an fi sanin ta da shi, galibi duk wani musulmi zaka tarar ya san ta da wannan suna nata ko alkunya tata ta Ummu Salama. Amma idan zaka tambayi mutane da yawa ba a san sunanta ba, ana samun wannan cikin sahabban annabi adadi masu yawa zaka tarar an fi sanin su da alkunyar su a yayin da alkunyar ta yi rinjaye akan sunayensu. Yanzu kamar mun ɗauki Abu Huraira, aga Abu Huraira da yawa ba a san sunansa ba, an fi saninsa da Abu Huraira. Duk wani musulmi kuma aka ce masa Abu Huraira zaka tarar ya san shi da Abu Huraira, amma menene sunansa sai ka tarar da yawa ba a sani ba. Kamar Abu Ayyub al-Ansari, Abu Qatadat al-Ansari, aga waɗannan duka mutane ne da aka fi saninsu da alkunyarsu, kamar irin su Ummu Sulaim an fi saninta da alkunyarta ga Ummu Salama ita ma. Da yawa ba a san sunanta ba, an fi saninta da alkunyarta saboda alkunyar ta yi rinjaye akan sunanta. Asalin sunanta ɓoyayyen suna ne, shi ya sa ma dube da cewa ta fi shahara da alkunyarta, sai malaman tarihi suka yi saɓani wajen sunanta, aka kawo sunaye guda biyu. Wasu malaman na tarihi suka ce asalin sunanta Hindu bintu Abi Umayya bin al-Mughira shi ne asalin sunanta. Wasu suka ce a sunanta Ramlatu bintu Abi Umayya bin al-Mughira. Kaga me yasa suka yi saɓani akan sunanta? Saboda yadda ta fi shahara da alkunyarta, shi yasa har ya sanya ma akan ya kai su ga saɓani dangane da asalin sunanta. Amma Ibn Abdulbar, babban malamin tarihi wanda ya yi tarihin adadi mai yawa na sahabban annabi cikin littafinsa Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, ya rinjayar da kan cewar sunanta Hindu bintu Abi Umayya bin al-Mughira al-Makhzumiyya al-Qurashiyya. Wannan shine mafi rinjaye dangane da sunanta. Mahaifinta wanda ake ce masa Abu Umayya, asalin sunansa Hudhaifa, shi ma akwai laƙabi da ake masa na Zadur Rukab, wannan laƙabin da ake yi wa mahaifin Ummu Salama kenan. Ma'anar Zadur Rukab, guzurin matafiya. Mahaifinta laƙabinsa shine guzurin matafiya. Me yasa ake masa laƙabi da wannan suna na guzurin matafiya? Mutum ne wanda ba shi da ruwa, mutum ne mai sake hannu, duk wanda zai tafiya da shi to ba zai kukan yunwa ba. Idan ya tashi zai yi tafiya, guzurin da zai riƙa ba na wanda zai ishe shi ba ne shi kadai, zai riƙi guzurin da zai ishe adadi mai yawa, ko da zai tafiya da mutanen da adadinsu ya kai mutum 30 ko 40, to yakan riƙe guzurinsu. A yayin da aka sauka za a ci abinci, shi yake ciyar da duta wagar da take tafa tare da shi har a je a dawo. Kuma duk wanda ya shiga cikin tawagarsa aka kama hanyar tafiya har a je a dawo, abincin safe, abincin rana, abincin dare, duk a wuyansa. To wannan yasa sai ake masa laƙabi da Zadur Rukab, guzurin matafiya. Dube da cewa duk wanda zai tafiya da shi ba zai sayi abinci ba, kuma baya da buƙatuwar ya tanada abincin da zai rike wanda zai ci a tafiyarsa da dawowansa, saboda ya san cewar wannan mahaifina Ummu Salama har a je a dawo abincinsa na wuyan duk wanda suka yi tarayya da shi a hanyarsu ta tafiya. To wannan yasa ake masa wannan alkunya, domin ciyarwarsa da kyautansa sai ya samu wannan kima ɗin. Ummu Salama, Allah yarda da ita, ta musulunta ita da mijinta. Mun yi tarihin mijinta a makon da ya gabata, shi ne Abu Salama. Sun musulunta tun farko-farkon da awa annabi, shi yasa aka kawo sunayensa a nan, da ita da mijin nata gaba ɗaya. Kuma suka yi hijira ma lokacin da aka yi ta tsangwamen musulmai, ana gallaza musu, ana gana musu azaba. Ita da mijin nata suka yi hijira, suka tafi Habasha. A can Habasha ne ma suka haifi ɗansu da ake kiransa Salama. To shi yasa ake ce mata Ummu Salama, shi kuma mijinta ake gaya masa Abu Salama. To ita Ummu Salama sun yi hijira da mijinta, kamar yadda na yi bayani, zuwa Habasha a shekara ta 5 bayan hijira, saboda mutan Makka sun tsangwame su, sun hana su su yi ibada a sake. To bayan sun dawo daga hijirar da suka yi daga Habasha, tsangwama bata kare ba, kuntatawa da musgunawa da cin zarafi wa duk wanda ya musulunta sai ma abin da ya karu. To daga ƙarshe yayin da mutan Makka suka yi yunkurin kashe annabi sallallahu alaihi wa sallama, suka hana shi sakat cikin garin Makka, Allah ya hukunta masa hijira zuwa garin Madina. To shine yayi umurni wa sahabbansa, duk wanda ya musulunta ya imani to ya bar garin Makka ya tafi Madina, aje can a bauta wa Ubangiji a sake, saboda mutanen Madina sun share musu hanya, sun tarbe su, sun karbe su, sun rungume su, duk wanda ya hijira ta gare shi, gare su za su ba shi kulawa da kariya ta musamman. To shine Ummu Salama da ita da mijinta sai suka fita daga garin Makka, za su tafi garin Madina da nufin hijira da ɗansu Salama. Lokacin ɗansu shi kadai ne Salama, ya ɗauko raƙuma guda biyu, ita ta hau ɗaya da ɗanta Salama, sannan shi mijinta Abu Salama shi ma ya hau ɗaya. Sun kama hanya za su fita daga garin Makka, dangin Ummu Salama ƙabilar Banul Mughira suka zo suka ce masa, kai yanzu tunda ka kangare, ka fanɗare, ka kika ji umurninmu akan karka bi Muhammadu, karka yadda da Muhammadu, annabi suke nufi, Muhammadu zai kai ka ya baro ka, ka ki yadda, ka yi taurin kai, ka jajirce, ka cije, to ka je, kai mun barka ka je, amma ƴarmu kan ba za mu barka ka tafi da ita ba. Sai suka ana shi ya fita da matarsa Ummu Salama. To sai ya haƙura, tunda su duk wanda za su yi hijira za su yi ne don amsa kira Allah da manzansa. Wannan yasa duk wani abu da suka mallaka, duk wani dangi suka tafi suka bar su, sai ya ce to in dai mata ce ku je ku rike ta, ni na amsa kiran Allah. To sun rike ta, tare da ita akwai ɗanta Salama. Danginsa shi kuma duk da su ma fa mushrikan ne, sai ta'assubanci da ƙabilanci ya shige su, su ma sai suka fusata, sai suka zo suka kama yaron, suka ce tunda kun raba ɗan uwanmu da matarsa, to ai ɗan ba nasa bane, ba nata bane, ɗan nasa ne. Suna ja dangin Ummu Salama na jan ɗan dangin Abu Salama na ja, har suka karya wa yaron hannu. Malaman tarihi suka ce har suka cire masa kafaɗarsa. Waɗannan suna ja, wannan suna ja. To shine su dangin Ummu Salama sai suka tausaya wa yaron. Shine malamai suka ce a galibi idan ka duba da dangin uwa da dangin uba, wanne suka fi tausayi? Dangin uwa, tunda anan ga dangin uban sun rike hannun yaron, dangin uwa ma sun rike hannun yaron, dangin uba na ja za su tafi da shi, ai saboda ɗan Abu Salama ne. Dangin uwa ma na ja za su tafi da shi, cewa tunda ƙarami ne, ai ya kamata a bar shi gurin mamansa. Wannan na ja, wannan na ja, suka cire masa kafaɗarsa. To da su waɗannan dangin uban ba su daina ja ba, to dangin uwa sai suka ji tsoro kar a halaka shi, sai suka sake, suka sake wa dangin uba sai suka tafi da shi. Shine malamai suke cewa wannan zai nuna maka cewar tabbas dangin uwa sun fi tausayin ɗa sama da dangin uba, tunda a nan gurin dangin uwar su suka ji tsoron kar a halaka yaron, tunda waɗannan na ja, waɗannan na ja, daga ƙarshe suka sallama, suka ƙare wa dangin uban, sai suka tafi da yaron. Shi kuma Abu Salama ya tafi abinsa, ya yi hijirarsa, ya tafi ya bar matarsa a Makka, ɗansa ma ya bar shi gurin danginsa duka a Makka, shi kuma ya kama hanya ya amsa kiran Allah da manzansa. Wannan shi ne asalin imani jama'a. Za ka iya sadaukar da duk wani abin da ka mallaka, za ka iya sadaukar da mahaifinka, mahaifiyarka, matarka, ‘ya’yanka a kan addininka, ma'ana addininka ba abin da ya kai shi ƙima a duniya. Wannan shi ne imani, mutum ya ji cewar addininsa duk umurni da Ubangiji ya bashi, babu wani wanda ya isa ya kau da shi daga wannan umurni na Ubangiji. Shari'ar Ubangiji da zai hau kanta ɗoɗar, babu wani wanda zai kaudar da shi. Dukiyarsa ba za ta kau da shi daga shari'ar Ubangiji ba, iyayensa ba za su kau da shi daga kan tafarkin addinin Musulunci ba, haka matarsa, haka ‘ya’yansa. Wannan shi ne asalin imani. Abu Salama ya kama hanya abunsa ya tafi Makka. Ita kuma Ummu Salama anan sai aka barta cikin zullumi. Me yasa ta zullumi? Bakin ciki guda uku. Na farko tana so ta amsa kiran Allah da manzansa, an hana ta, wannan ya fi ci mata tuwo a ƙwarya. Sun kange ta, sun tsare ta kamar fursuna, sun ma hana ta ta fita. To wannan yana damunta a cikin zuciyarta. Abu na biyu, an raba ta da mijinta, wanda tare suka shiga musulunci ita da mijin nata. Sannan abu na uku, an raba ta da ɗanta. Mun san yadda uwa take shakuwa da ɗanta, musamman ƙaramin ɗa. Za ka taron uwa tana shakuwa da shi, shakuwar da ba zai misaltu ba, ta yadda bacci ma ba za ta iya ba idan ba shi da lafiya. Kai ko da ma lafiyarsa ƙalau, ya gagara bacci, ƙaramin ɗa kusa da uwarsa ba ta iya bacci sai ta ga ya yi bacci. In ba shi da lafiya, ita ma ba ta da lafiya. In yana dariya, tana dariya. In yana kuka, karka so ka ji yadda zuciyarta take ta farfasa, take kuna. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan shiga sallah sau tari da dama, da nufin idan ya shiga sallar ya tsawaita karatu cikin sallar, amma idan ya ji kukan ƙananun yara sai ya takaita sallar. Ya ce abin da ya sa yake takaita sallar, ya san irin abin da iyaye mata suke ji a cikin zuciyarsu na raɗaɗin kukan ‘ya’yansu. To saboda tausaya wa yaran da kuma tausaya wa iyayen yaran mata, Annabi sai ya takaita sallah, ba zai tsawaita ba. To wannan raɗaɗi na uku kenan a zuciyar Ummu Salama, sai ya hana ta cin abinci. Duk abincin da suka kawo mata ba ta iya ci. Ta wuni tana kuka, ta kwana tana kuka, ba bacci, ba cin abinci. To sai suka tausaya mata. Da sun kange ta, fita ma sun hana ta. Sai suke ba ta dama, ba matsala, ki ɗan fita wajen Makka, amma ba mu yarda ki wuce Makka ba. To za ta fito tun farar safiya, ta zo ta zauna, tana ganin masu kai kawo, fatake suna kai kawo. Ita kuma ba hali ta kama hanya ta yi hijira, ta amsa kiran Ubangiji subhanahu wata'ala da manzansa. To inda ta je ta zauna, ba abin da take banda kuka, hawaye ne ke fita kawai. Haka za ta wuni, inda riyayyar ta dawo wurin danginta. Kullum haka, sai da ta kwashe kwanaki bakwai a cikin irin wannan mummunan yanayi. Sai wani mutum cikin danginta ya shigo garin Makka. Dama ya tafi kasuwanci ne, mun san ‘yan Makka ‘yan kasuwa ne. Mutum yakan tafi kasuwanci ya yi wata guda baya ne. To lokacin da wannan al’amari ya faru, wani cikin danginta baya ne, ya tafi yankin Sham kasuwanci. To lokacin da ya dawo, dab da zai shigo garin Makka sai iske ta a bakin ƙofar mashiga garin Makka. Ya tadda ita ba abin da take sai kuka. To hankalinsa sai ya tashi, kuma ya ga ta lalace. Kwana bakwai a ce mutum bai sa abinci a bakinsa ba, a kaga zai lalace. Ya ga ta lalace sosai, kuma gashi ba abin da take zabgawa, sai kuka. To shi ne da ya shiga, sai je yake tambayan danginsa. Ni wancan kam me ya same ta ne? Na ga ta lalace, ta bushe, ta tsomare, kuma na wuce ta, ba abin da take zabgawa, sai kuka. To shi ne aka kwashe labari aka bashi, cewa kaji abin da ya faru. Mijinta Abu Salama shi ne ya zo zai tafi mana da ita. To shi tunda ya fi ƙarfinmu, ai ita ba ta fi ƙarfinmu ba. To wannan ya sa muka hana ta, ta bi shi, muka kange ta, muka riƙe ta, tunda ita ta mu ce mallakan mu ce. To wannan mutumi yana cikin jerin baffaninta, sai ya ce to ni ina da shawari. Idan kuka ci gaba da hange ta da riƙe ta a haka, za ku hallaka ta. Gara ku batta da rayuwanta ta tafi can ɗin, kun san dai tana rayu. Amma matuƙar kun ci gaba da riƙe ta a nan, to wallahi za ku hallaka ta. To abin sai ya taɓa zuciyarsu, ba sa so su yi asararta. Shikenan da ta je ta ƙare shawuninta yadda ta saba, ta dawo gida da maraice, sai suka ce to ba wani abu, in Allah kai mu gobe da safe, ki shirya kayanki ki bi mijinki. To a ranar sai ta ci abinci, kuma ta yi bacci mai kyau. Sai suke ta mamaki, wannan wani irin addini ne haka, ko kuma tsafi ne kan Muhammadu ya musu? Tsantsan imani ne kawai ya yi tasiri. To shi ne da gari ya waye, ta tashi sai ta ɗauki raƙumarta, ta haɗa kayayyakinta, ta hau kan raƙuma sai ta fita. Ta fita daga cikin garin Makka, ta isa Tan'im. Mun san Tan'im, galibi wanda ya je aikin hajji ko umra ana sanin Tan'im. Tan'im a nan ne ake zuwa a yi niyya ta umra ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka je aikin hajji shi da ummuna aisha da ta so ta yi umra tan'im aka tafi da ita dan uwanta abdurrahman can ya tafi da ita ta yoniya ta shigo ta yi umra to a yau duk wanda ya shiga garin makka yake da niyyar ya je yayi umra misali ya kammala aikin hajji sai ya sha'awar kuma yayi umra to can ake fita aje a dauko niyyar yin umra din can tan'im din gurin ma sai ake kiran sa masjidu aisha masallacin aisha dube da cewa ita ce mutun ta farko da ta fara zuwa gurin ta dauko niyya ta umra to dangin abu salama banul asad da suka ji labari cewar dangin ummu salama sun ba ta umurni ta fita ta je ta riske mijinta sai suka dauko wannan dana ta salama sai suka kawo mata suka ce dama abin da ya sa muka raba ki da dan ai sun hana ki bi mijinki ne to sai muka ga mu kuma ba za mu bar ɗansa a gurinki ba to amma yanzu tunda sun bashi sun baki ki bi mijinki to ga ɗanki sai suka danka mata ɗanta to shine ta haukar raƙumi yanzu tana murna guda uku murna na farko za ta yi hijira amsa umurnin ubangiji da manzansa wannan ya fi musu daɗi ba abin da ya fi musu daɗi sama da Allah ya yi umurni suna aiwatarwa haka sahabban annabi suke a farko duk umurnin da aka ce na Allah ne to ba abin da ya fi musu daɗi sama da su ga suna aikata umurnin Allah haka in umurni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya fi musu daɗi sama da su aikata shi to wannan ya sa ta farin ciki abu na biyu ga ɗanta an dawo mata da shi abu na uku za ta je ta riski mijinta to shine ta samu kanta cikin farin ciki da annashuwa duk wanda ya kalle ta zai fahimci cewa tana cikin farin ciki ta ce sai na dora ɗana akan raƙumi na haukar raƙumin amma fa ban san hanyar Madina ba ta ce kawai dikace zan yi na kama hanya ina tafiya ban san ina zan bi ba in je Madina ta ce har na iso tan'im da muka yi maganar sa yanzu tsakanin tan'im da garin makka cikin garin makka kusan za a iya cewa kilomita 2 zuwa 3 kaga ba nisa sosai to lokacin da ta iso tan'im sai wani cikin larabawan makka ta yi kitibus da shi a tan'im wanda ake kiransa Uthman bin Talha sai ta yi kitibus da shi a tan'im sai yake mamakin yadda ya ga ta fito ba ɗabi'a ba ce ta larabawa mace ta fito ita kaɗanta tsuratta babu wani wanda yake tare da ita wanda zai raka ta wannan ba ɗabi'ar su ba ce to abin sai ba shi mamaki ya ga gata ta fito ita kaɗai kuma da ƙaramin yaro alamu kuma tafiya ce za ta yi mai nisa to sai abin yake ba shi mamaki sai ce mata ina kika nufa ya ke ɗar Abu Umayya sunan mahaifinta dama mun yi bayani a baya cewa Abu Umayya amma ya fi shahara da Zadul Rukam ya ce ina kika dosa ya ke ƴar Abu Umayya sai ta ba shi amsa da cewar ta doshi garin Madina ne za ta amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma a lokacin bai musulunta ba yana addinin bautan gumaka za ta amsa umurnin Ubangiji da shi da manzansa kuma za ta je ta riski mijinta sai ce to ke kadai za ki tafi babu wani wanda zai kasance tare da ke ya raka ki ta ce wallahi ba kowa daga ni sai ɗana sai Ubangiji da yake tare da mu ya ce kai to amma bai kamata ku a bar ki tafi ke kadai ba kenan ya sabawa ɗabi'a da al'ada ta larabawa abinda nake so mu fahimta a nan ƴan uwa larabawan nan fa bautan gumaka suke ba wai bautan Allah ba amma a ɗabi'a da al'ada irin tasu ba a barin mace ta kama hanya ta yi tafiya dogon tafiya sabanin mu kuma a yau mu musulmai ne duka muna sallah mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah mace za ta iya tashi daga nan ta tafi Kaduna ta tafi Abuja har Lagos in ta kama ita kaɗanta wannan ɗin kuma ya yi karo da karantarwa addinin musulunci su ɗin fa gashi ba musulman ba ne amma a tsari irin nasu ba a barin mace ta yi dogon tafiya sai da wani tare da ita kuma a yau mace yadda namiji zai tafiya haka mace za ta yi tafiya ɗabi'a da al'ada ta Yahudawa an kakaba mana mu kuma mun ara ya zama kaka gida ba a maganin wani abun a zo a gani ne wai a ce mace ta fita tare da da wani tafiya a normal mace za ta fita ta je duk inda ta ga dama inda take so kamar yadda namiji zai fita je inda ya ga dama inda yake so ba dauki abun a bakin komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi cikin hadisi cewa duk macen da ta yi imani da Allah da ranan tashin alkiyama da ya halatta gare ta ta yi tafiyan wuni ɗaya da kwana ɗaya ba sai da Muharram la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir illa wa ma'aha bi mahram a wata riwayar tafiyar wuni uku da kwana uku bai halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ba ta yi tafiyar wuni uku da kwana uku face tare da ita akwai Muharram a wata riwayar wuni ɗaya da kwana ɗaya face tare da ita akwai Muharram to galibi dai wasu daga cikin hukunci na shari'ar musulunci da yawa daga cikin musulmi sun ajiye ta a bayansu saboda ta yi karo da son ransu ko kuma ɗabi'arsu ko al'adarsu ta suke tafi a kai. Shi wannan mutumin Uthman bin Talha ya ce bai kamata a baki ki tafi ke kaɗai ba sai kamalin zamin raƙumin nata. Yana ja ita dai bata ce masa komai ba shi ma bai ce mata komai ba. Ta ce muka yi ta tafiya har sai da yamma ta yi gari ya fara duru-duru hakan nan ya ce sai ya gurfanar da raƙumin sai ya nisanta da ni ya tafi can gindin wata bishiya na sauka na nemi guri na huta na ci abinci na sha ruwa muka yi bacci ni da ɗana ta ce ba na ma jin ɗuriyarsa ta ce bayan na gama hutawa ya dawo ya kwantar da raƙumin sai ya nisanta gare ni. Yadda yake yi idan za ta haukar raƙumin in ya kwantar da raƙumin sai nisanta gare ta gashi dai lokacin bai shiga musulunci ba in ta hau raƙumin suka tafi idan za ta saukan ya kwantar da raƙumin sai nisanta gare ta ma'ana ba zai gama yadda take saukan ba sannan ba zai ga yadda take hawan ba ta ce ita tunda take a rayuwarta cikin Laraba ba ta taɓa ganin mutum mai karamci irinsa ba mutum mai kunya mutum mai kara mutum mai sanin ya kamata ta ce mun yi tafiya da shi bai ce mun kanzil ba bai ce mun ci kanki ba tun daga garin Makka har zuwa garin Madina sun shafe kwana 12 amma bai ce mata ci kanki ba bai ce kanzil ba kawai idan ana bukata ta sauka kan raƙumin zai kwantar da raƙumin sai nisanta gare ta sai ta sauka idan ana bukata ta hau zai zo ya kwantar da raƙumin sai ta hau ya nisance ta sai ta an ta hau sai zo ya tada raƙumin sai ci gaba da ja shi yana tafi akan sawunsa ita kuma tana kan raƙumi yana rike da linzamin raƙumin yana ja suna tafiya ta ce ana haka har muka isa garin Madina lokacin da muka isa garin Madina guri na farko da muka fara riska shine Uba ta ce nan muka fara riska muna jiwa hayaniyan mutane sautinsu yana ɗagowa sai ce mun mijinki yana nan gurin ƙarasa shi kuma sai juya bai ma ƙarasa an masa godiya ba ko a ce a ke da wa kuka taho da wani gashi nan a'a shi ba dan haka yi ba to shine take kawai sai juya ya koma garin Makka ita kuma tana zuwa sai ta riski mijinta a gurin Abu Salama to wannan malamai suna hakaito shi dangane da tarihin ita Ummu Salama dan a nuna maka a tsayuwanta da jajircewanta kan addinin musulunci to in ba a mance ba a makon da ya gabata mun karanta tarihin mijinta Abu Salama da yadda Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa bayan yakin Uhud to bayan yakin Uhud mijinta ya rasu bayan rasuwar mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu ta'aziyya bayan ya musu ta'aziyya ya tsawatar musu lokacin da ya tadda wasu suna kururuwa suna ihu ya ce kar ku yi mummunan addu'a wa kawunanku saboda mala'iku suna amin ga duk addu'an da aka yi bayan rasuwar mamaci wannan mun yi bayani a makon da ya gabata to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yayi addu'a wa mijinta Abu Salama ita Ummu Salama ke sai ya ce Allah madaukakin sarki ya maye miki da wanda ya fi shi alkhairi sai take mamaki yau irin nagartan Abu Salama ko za ta samu wanda ya fi Abu Salama alkhairi ta ce to amma dai ba za a kita annabi ba, amma tunda annabi ne addu'an ba za a yi ba, amma dai ita dai a tunaninta tana ga falala irin ta Abu Salama da kyakkyawan ɗabi'a irin tasa da riko da addini irin nasa da takawa da ƙarfin imani irin nasa, tana ga zai wahala ta samu wanda ya fi shi, amma tunda annabi ne ya addu'a shikenan. Bayan rasuwan Abu Salama ta yi ta kaba ta ƙare, sai Sayyidina Abu Bakar ya zo yana neman aurenta. Da Sayyidina Abu Bakar da Abu Salama wa haifi falala wa haifi alkaimi. Sayyidina Abu Bakar, kaga kenan addu'ar annabi ta tabbatu. Inda annabi ya mata addu'a, Allah ya maye mata gurbin Abu Salama da wanda ya fi shi alheri. Tana ta mamaki ya za a yi ku a samu haka. Ta ce to amma tunda addu'ar annabi ce ba za a ja da ita ba. To bayan nan shi ne Sayyidina Abu Bakar ya zo yana neman aurenta, ita kuma sai ta ga ba ta sha'awa. Bayan ya tafi Sayyidina Umar shi ma ya zo, kaga Sayyidina Umar shi ma ya fi Abu Salama, ya fi Abu Salama falala. Tunda a al'umman nan ta annabi, in ka ɗauki annabi, Abu Bakar ne a matakin farko, Umar yake biye masa, sai Uthman, sai Ali. To Abu Bakar ya nemi aurenta bata sallama ba, Umar ma ya zo ya nemi aurenta bata sallama ba. To ana haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi dan aike, ya ce ka je ka samu Ummu Salama, ka ce ina mata gaisuwa kuma ina neman aure. Manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wasallama dan aike sai ya nemi a masa iso, ta shirya ta kimsa ta ce ya shigo. Sai ce ni dan aiken manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ta ce ka yau ina murna da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa zai aiko min dan aikensa gurina. Ta ce maraba da dan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me kake tafi da shi? Ya ce kin ji manzon Allah ne ya ce in zo in shaida miki yana so ya aure ki. Sai ta yi shiru na dan wani lokaci, sai ta ce to ba wani abu, ai manzon Allah a duniya ba ya shi. Ta ce to amma in ka je ka ba wa manzon Allah labari cewa akwai matsaloli guda uku da nake da su wanda za su hana aure na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta ce in ka je na farko ka ce masa ni mace ce mai bala'in kishi, kuma manzon Allah na san yana da mata, ba zan iya zama da sauran matansa ba, saboda haka ina ba manzon Allah hakuri. Na farko kenan. Na biyu ka ce masa ina da ƙananun yara, ba kowa bane zai aure ka kuma ya rungumi ƴaƴanka. Sace saboda haka ni kuma ƴaƴana dole ina tare da su. Sannan na uku, in ka je ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ni da dangi na waɗanda suke makusanta na da za su aurar da ni, dama ai danginta suna Makka, farkon kan ma ai sun hana ta tayi hijira, sai da ta nuna musu ita ba za ta ji daɗin rayuwar duniya ba in ba hijirar ta yi ba, da ƙarshe suka sallama mata. To sai ta ce in ka je ka ce manzon Allah ba ni da wanda zai aurar da ni, dangina duka suna garin Makka. To ɗan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya juya da waɗannan saƙonni guda uku ya je isarwa manzon Allah, cewa Ummu Salama tana ba da haƙuri, ta jinjina yadda ka turo cewa kana neman aurenta a matsayinka na manzon Allah, abun ya burge ta jinjina. To amma kuma akwai abubuwa guda uku da take ga za su hana aure tsakaninka kai da ita. Na farko ta ce ita mace ce mai kishi, kai kuma kana da mata da yawa. Sannan na biyu tana da ƙananun yara, kar ta taho maka da ɗawainiya, kar ta taho maka da nauyi. Sannan na uku kuma danginta ba sa kusa, ballantana su aurar da ita gare ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan sai ya ce to bari in taka da kaina in je in same ta, ai magana ta fahimta tsakanina ni da ita, inda waɗannan su ne illolinta, bari in je in same ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya da kansa ya taho gidanta, lokacin ma tana kwaɓa gari za ta yi gurasa, sai aka ce ai ga manzon Allah a kofa. Ta je ta wanke hannunta, ta gyara, ta shirya, ta kimtsa, sai ta ce a ce manzon Allah ya shigo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo, ta ba shi gurin zama, ta sa masa filo, ta karrama shi, ta girmama shi. Manzon Allah ya nemi guri ya zauna. sai ce sakonki ya iso gare ni, sakonninki guda uku sun iso gare ni. Yace magana ki ta farko cewa ke kina da kananin yara, to ai ƴaƴanki ƴaƴana ne, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamma ai duk wani musulmi shi yafi cancanta da shi, ba shi yasa matan annabi suka zama iyayen duk wani mumini ba. Haka Allah bai bayyana cikin alqur'ani, annabiyu aula bil mu'minin, annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani mumini annabi shi yafi cancanta da wannan muminin, kenan duk wata dawainiya ta mumini ta annabi ce. Wa azwajuhu ummahatuhu, matan annabi kuma iyayen duk wani mumini ne, saboda haka ƴaƴanki ai ƴaƴana ne, inji annabi. Yace wannan ba matsala bace. Yace sai abu na biyu da kika ambata, cewa ke mace ce mai kishi, ba kya iya zama da wata mace daban ƙarƙashin miji ɗaya. Yace wannan abu ne mai sauki, Allah zai tafiyar miki da shi, zan roƙi Allah ya tafiyar miki da shi. Aga annabi kuma in yayi roƙo ai shikenan, magana ta ƙare. In har ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tunda gurare daban-daban manzon Allah ya roƙi Allah, kuma take an samu abin da ake fata. Ba guri ɗaya ba, ba guri biyu ba. Akwai matar da ta zo ta koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ita tana farfadiya, ya roƙa mata Allah mana, Allah ya yi mata wannan cuta ta farfadiya. Annabi ya ce in kin yi haƙuri sai Allah ya musanya miki wannan cuta da aljanna. Ta ce ya Rasulullah na haƙura, amma akwai wata matsala guda. Farfadiyar nan a lokacin da ta buge ni, nakan yi tsirara, tsiranci na bayyana. Na haƙura da farfadiyan zan rayu da ita, amma ka roƙa min Allah in farfadiyar ta buge ni kar na yi tsirara. Ya roƙa mata Allah, sai zama yanzu za ta yi farfadiya amma ba za ta yi tsirara ba sallallahu alaihi wasallam. To addu'o'in annabawa karɓaɓɓu ne, ga nan addu'a ta kusa-kusa. Annabi yake ba da labari cewar inna Ibrahima da Ali Makkata, ya ce wa inni da'autu li madinati di'fai ma da'a Ibrahimu li Makka. Ya ce annabi Ibrahim ya yi addu'a wa garin Makka. Ai a cikin Alkur'ani Allah ba mu labari, annabi Ibrahim ya ce rabbi ta'al hadhal balada amina, ya Ubangiji ka sanya garin Makka ya zama amintacce. Wannan addu'ar da annabi Ibrahim ya yi wa garin Makka ce warzuq ahlahu min ath-thamarati, sannan ƴan garin Makka ya Allah ka azurta su da kayan marmari. Waɗannan su ne addu'o'in da annabi Ibrahim ya yi wa garin Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inni da'autu li madinati, ni kuma da na zo sai na yi addu'a wa garin Madina. Di'fai ma da'a Ibrahimu li Makka, ninkin abin da annabi Ibrahim ya roƙa wa garin Makka. Kenan yanzu ni'imar da take cikin garin Madina ta ninka wacce take cikin garin Makka, saboda annabi shi da ya tashi addu'arsa ya roƙa garin Madina ninkin abin da annabi Ibrahim ya roƙa wa garin Makka. Kuma haka abin yake, duk wanda ya je garin Madina ya zauna, ya je garin Makka ya zauna, zai fahimci cewar tabbas addu'o'in nan na waɗannan annabawa guda biyu Allah ya karɓa. Galibi alhazai in sun je, za ka ji suna cewa Madina ta fi Makka daɗin zama. Kuma haka abin yake, Ibn Baz ya ce ba wanda zai fahimci cewa Allah ya karɓi addu'o'in waɗannan annabawa guda biyu sai wanda ya zauna garuruwan, ya zauna Makka, ya zauna Madina, shi zai fahimci cewa Allah maɗaukakin sarki ya karɓi addu'o'in waɗannan annabawa guda biyu. Zaman da na yi a garin Madina, na zauna garin Madina shekara goma, amma shekara goma nan da na yi, ba lokacin da na ji sha'awar wai in je Makka na yi wata ɗaya. Wallahi duk lokacin da muka je Makka ko lokacin aikin hajji, Allah Allah muke mu dawo Madina. Idan ka dawo kafin ka shiga garin Madina sai ka ji wani nutsuwa da annashuwa na musamman. Wannan duk tasiri ne na me addu'o'in waɗannan annabawa, da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim. To annabi sai ya ce mata kishin da kike tattare da shi Allah zai tafiyar miki da shi. Taya Allah zai tafiyar mata da shi? Zai roƙa mata Allah, Allah tafiyar mata da kishin. Yanzu saura abu na ƙarshe. Wanne ne abu na ƙarshe? Ba ta da dangi ko akwai wanda za su aurar da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba matsala, karki damu, duk wani danginki a ko ina yake a fadin duniya, a nesa yake ko a kusa, in yaji na aure ki ba zai ji kaito ba, ba zai yi tirba, saboda dama Annabi tun kafin ya zama manzo kowa ya masa sheda, sheda ta alheri, an masa sheda da amana, an masa sheda ta gaskiya, duk mutan Makka sun ma Annabi wannan sheda. Ce saboda haka ba wanda zai ji cewa na aure ki cikin danginki ya ji bakin ciki ko ya ji tashin hankali ko ya ga bai kamata ba. To Ummu Salama sai ta sallama, shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya aure ta, Allah ya dada ita. Kaga sai ta zamanto daga cikin ummahatul mu'minina. Aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a shekara ta hudu bayan hijira, a watan Jumadal Akhira. Bayan Annabi ya aure ta ta tare, sai yake neman shawarinta. Yace, na miki kwana bakwai ne, tunda mun san bazawara ai ba kwana bakwai ake mata ba ko? Bazawara kwana uku ake mata. Idan kana da wata matar, sai ka auro bazawara kan matarka ta gida, to za ka kwana uku a ɗakin ita bazawarar da ka auro amaryarka, sannan a raba kwanaki tsakanin matanka. In kuma budurwa ka auro, sai ka yi kwanaki bakwai, sati guda, mako guda a ɗakinta, sannan kuma sai a raba kwana tsakaninta da matarka ko sauran matanka. To Ummu Salama da Annabi ya auro ta, ai bazawara ce. Kaga da Annabi sai mata kwanaki uku, sai a raba kuma kwanaki tsakaninta da sauran matan Annabi. Annabi dan ya karrama ta, sai ce in kin ga dama maimakon na miki kwanaki uku kamar yadda ake yi wa kowace bazawara, to sai na miki bakwai. Idan na miki bakwai, sauran mata na su ma duk sai in rama musu kwanaki bakwai bakwai. In kuma in kin ga dama in miki ukun ki, sai in miki ukun ki, sai a raba kwanaki tsakaninki da sauran mata na. Ta ce a'a, kai kwanaki ukun kawai a raba kwanakin. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kwanaki uku a ɗakin ita Ummu Salama, sai kuma aka raba kwanaki tsakaninta da sauran matan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Mace ce wacce take da falalawan da suke masu tarin yawa, lokaci ba zai bamu dama mu zayyano su ba, sai dai zamu ambaci uku daga ciki kawai, sai mu karkare saboda yanayi na lokaci. Daga cikin falalarta da malamai suke ambato, mace ce mai zurfin hankali, mace ce mai tunani, mace ce mai sanin ya kamata, wadda ana so mata a yau su zamanto suna ɗauka, suna kwafa, suna kwaikwaya daga gurinta. Wata akan haife ta da zurfin hankali da zurfin tunani, wata kuma ita za ta koya wa kanta. Wani za a haife shi da haƙuri, wani shi zai koya wa kansa. Haka Annabi ya ce, al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum. Ilimi ba wanda ake haihuwarsa da ilimi, koyo ake, haƙuri shi ma koyonsa ake, amma ana samun ƴan tsiraru wanda shi haka Allah ya halicce shi, mutum ne mai haƙuri kamar damo. To haka hankali ma, wani haka Allah zai halicce shi da hankali, za ka ga yana da sanin ya kamata, tun yana ƙanƙani ya san ya kamata. Wani kuma sai an yi training ɗinsa, an ɗora shi a kan turba. To saboda haka Ummu Salama zurfin tunaninta, zurfin hankalinta, makaranta ce da ta kamata kowace mace ta shiga don ta ɗauko daga gare ta, ta kwaikwaya daga gare ta. Bari mu duba misali da zai fito mana da wannan siffa da Ummu Salama ta siffanta da ita, na zurfin tunani, na zurfin hankali, wanda ana so kowace mace musulma mumina saliha ta zamanto ta siffanta da irin wannan siffa ɗin. Imamu al-Bukhari ya fitar da hadisi cikin sahihinsa, hadisin da aka samo daga Miswar bin Makhrama da shi da Marwan bin al-Hakam, Allah ya dade su gaba ɗaya, suna ba da labari kan fitar Annabi sallallahu alaihi wasallam yin umra a shekara ta shida bayan hijira daga Madina, zai tafi Makka da nufin yin umra, da shi da adadi kusan mutum 1400 cikin sahabbansa. Gabanin su isa garin Makka, sun isa wani guri da ake kiransa Hudaybiya. Mutan Makka suka hana su ƙarasa garin Makka. A nan ne aka yi sulhul Hudaybiya, wanda sulhu ne wanda yake sananne a tarihin Musulunci. To daga ƙarshe natijar da aka fita da ita, ita ce annabi wannan shekarar ba zai shiga garin Makka yayi umra shi da sahabbansa ba, za su juya su koma Madina. An yarje musu su zo su yi umra baɗi shekara ta bakwai kenan. Wannan yana daga cikin sulhu da aka cimma tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mushrikan Makka, saboda sun hana annabi ya shiga garin Makka. Annabi kuma ya yarda, ya sallama, ya miƙa wuya, amma abun ya tafarfasa zukatan sahabbansa. Suna ga bai kamata a sallama a kyale su ba, tunda an fito da niyyar za a shiga Makka a je a yi umra, to fa kar a ɗaga ƙafa, kar a saurare su. Annabi kuma ya saurare su, ya ɗaga ƙafa, ya sallama cewar ba zai yi umra bana ba sai bai. Har Sayyidina Umar yake cewa, ya Rasulallah, shin addinin musulunci ba shi bane maɗaukaki, addinin kafirci makasance? Annabi ya ce haka. Ya ce, ya Rasulallah, shin Alƙur'ani da ka zo da shi ba gaskiya bane? Ya ce haka ne Umar. Ya ce, shin kai din ba gaskiya bane, ba manzon Allah bane? Ya ce, ni manzon Allah ne Umar. Ya ce, to ya za a yi muna karɓan ƙasƙanci wa addininmu? Shin ba kai ka ce mana za mu shiga Makka mu yi umra ba? Ya ce, ƙwarai, amma kuma na ce ma dole ne a shekarar nan za mu shiga? Ya ce, a'a. Ya ce, to insha Allah za ka shiga ka yi umra. To wannan ya tafarfasa zukatan sahabban annabi, cewa ba za su shiga Makka su yi umra ba, bana sai baɗi. Abin suna ga kamar ƙasƙanci ne gare su. To shi ne a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu umurni, ya ce, ƙumu fanharu thumma ahliku. Tunda yanzu ba za mu shiga Makka mu yi umra ba, ku tashi ku yanka dabbobinku na hadaya, sannan ku aske kawunanku mu koma Madina. Su abun bai musu daɗi ba, ba wanda ya motsa. Annabi ya sake maimaitawa karo na biyu, ya ce, ƙumu ku tashi, fanharu ku yanka dabbobinku na hadaya, sun mahliku sannan ku aske kawunanku mu koma Madina. Ba wanda ya motsa, zukatansu na ta tafarfasa, za a yi a hana shiga garin Makka. Annabi ya maimaita su uku, ba wanda ya tanka, sai ya shiga gurin matarsa, dama da Ummu Salama suke. Annabi in ya tashi zai yi tafiya, inda matansa suna da yawa, kuma duk ba zai ɗebe su yi tafiyar da su ba. To ƙuri'a ake tsakanin matansa, wacce ƙuri'a ta faɗa kanta, to da ita za a yi tafiya. To sai zamanto wannan tafiya da zai yi a shekara ta shida, wanda zai fita ya je ya yi umra, shekarar da aka ƙulla sulhu Hudaybiya, aka gabatar da sulhu Hudaybiya da Ummu Salama, annabi ya fita. To annabi sai ya shiga gurinta, sai yake koka mata cewar, kin ji abin da ya faru? Mutanen Makka sun hana mu shiga Makka, sun ce ba za mu je mu yi umra ba, mu kuma mun yi niyyar yin umra. Na gayawa sahabbaina kan ga abin da ya kamata su yi, amma ba wanda ya motsa. Na ce su tashi su yanka dabbobinsu na hadaya, sannan kuma su aske kawunansu, mu juya mu koma garin Madina, baɗi ma zo mu yi umra. Amma ba wanda ya motsa, saboda su sun fi so kawai a shiga a yi umra. Sai Ummu Salama ta ce, ya annabin Allah, kana so su maka biyayya a abin da kake so su yi? Ya ce, ina so mana, ba shi yasa na ce su yi ba? Ta ce, to ga dabara, abin da za ka yi in ka fita yanzu, karka ce wa kowa kanzin, karka ce wa kowa ta kanka. Kana fita, abu na farko da za ka fara yi, dukka bi hadayenka dukka yanka, karka yi wa kowa magana, hadayenka dukka kama suka yanka. Abu na biyu, ka nemo mai askinka ya zo ya maka aski, ka ga abin da zai faru. Ya ce, to ba wani abu, zan yi yadda kika ce, shawarin naki zan yi aiki da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa, ya dinga kama dabbobinsa yana ta yankawa. Bayan ya kammala, ya kira mai askin sai masa aski, nan da nan suka tashi, wannan namu wannan aski, wannan namu wannan aski, kamar za su kashe kawunansu. Kafin ka ce me wannan, duk sun gama aske kawunansu, sun bi dabbobinsu duk sun yanke. Sai dawo yake cewa Ummu Salama, kin gani ko? Ta ce, shikenan ya Rasulullah, kaga salin alim babu wani ɓacin rai ba tashin hankali. Sai malamai suka ce, wannan zai nuna maka cewar mace ana so tana amfani da basirar da Allah ya bata, tana amfani da tunanin da Allah maɗaukacin sarki ya bata wajen taimaka wa mijinta a harkokinsa na yau da kullum. sawa'un ya nemi shawarinta ko bai nemi shawarinta ba. Sannan kuma maza ana so sautari da dama, in ka tashi in abu karkare na matarka, karkace ita ba abin da ta sani sai gyaran gida da yin abinci da kula da yara, a wani abin na wurin aiki dauko ka shawarce ta, ke kuma yi kokari ki ba shi shawarin da ya dace. To zaka ga an yi rayuwa wacce take daddadar rayuwa. Shine malamai suka ce wannan babban makaranta ce ga mata, ba a so ki killace tunaninki, ki killace basirar da Allah madaukakin sarki ya miki, a kina kokarin caja kwakwalwarki ta yadda zaki zo wa mijinki da abubuwan da za su amfane shi a duniyarsa, abubuwan da za su amfane shi a lahirarsa, kamar yadda Ummu Salama ta yi a wannan gabar tsakaninta da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Wannan ana lissafa shi cikin jerin falalar Ummu Salama. Falalarta ta biyu har ila yau ana cewa tana da iya magana, idan za ta yi magana da kai to za ta gamsar da kai, wato Allah ya ba ta basira wajen iya magana, tana da zalaka na harshe, za ta iya convincing ɗinka a magana. Me zai fito maka da wannan ko me zai tabbatar maka da wannan? Sai aka kawo mana wata kissa da ta faru tsakanin matan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabban annabi da suka kula cewar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin jerin matansa ya fi son Aisha akan saura, to in sun tashi suna da kyauta da suke so su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba sa masa sai in yana ɗakin Aisha. To kishi sai bugi sauran matan, sai suka haɗa kansu, sai suka samu manzon Allah, suka samu Ummu Salama, saboda tana da iya magana, Allah ya ba ta zalaka na harshe, sun san in ta ji za ta iya gamsar da manzon Allah. Suka ce ki samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ki ce masa ya yi magana wa sahabbansa kan in sun tashi masa kyauta su ba shi a duk ɗakin da yake, in sun tashi masa kyauta su masa kyauta a duk ɗakin da yake, kar su keɓe wani ɗaki cewar sai in yana ɗaki kaza ne za su masa kyauta banda ɗaki kaza, a'a duk ɗakin da yake kawai in suna da kyautansu kawai su masa, kar su ɓoye kyautan sai yana ɗakin wancan. Me yasa suka samu Ummu Salama ta samu manzon Allah? Saboda ta iya magana, ta iya bayani, ta iya gamsar da mutum in ana tattaunawa. Ummu Salama ta ce insha Allah zan isar da saƙon. Manzon Allah yana zaga ɗakunan matansa, yau ya kwana ɗakin wannan, gobe ɗakin wannan, har ya kewayo ɗakin Ummu Salama. Sai ta ce ya Rasulullah, akwai saƙo da nake tafe da shi daga gurin matanka. Ya ce wani saƙo ne haka? Ta ce matanka suna miƙa ƙoƙonbaransu gare ka. Ya ce wani kowace ƙoƙonbara suke miƙawa gare ni? Suka ce ai Ummu Salama ta iya magana ko? Ƙoƙonbaransu ita ce kai magana wa sahabbanka, idan sun tashi za su maka kyauta, kar su keɓe wani ɗaki cikin jerin ɗakunan matanka, duk matanka sun tashi a duk ɗakin da kake su maka kyauta, kar su bari sai kana ɗakin Aisha tukun su zo su ma kyauta. Annabi sai ya shiru, bai ce mata komai ba, bai ce mata ƙala ba. Ta koma suka haɗu da sauran mata, ya kuka ƙare da manzon Allah? Ta ce wallahi na masa bayani sosai, na fito masa da abubuwa gamsassu, amma bai ce ƙala ba. Suka ce to in ya sake kewayowa kwananki, kacki daddara karana na ta masa bukatar. Ta ce ba wani abu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake kewayowa kwanan Ummu Salama, ta sake jaddada masa bukatar matansa, annabi nan ba bai ce mata komai ba. Ta koma suka ce ya kuka kare da annabi? Ta ce wallahi bai ce mun kala ba. Karki daddara koma maimaita masa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake kewayowa kwanan Ummu Salama, ta sake nanata masa, ta jaddada masa fa bukatan matanka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce la tu'dhini fi Aisha, karki cutar da ni akan Aisha, a cikin ku ba wata da aya take sauka mun ina cikin mayafinta banda Aisha. To da yake mace ce mumina sai ta ce ina neman tsarin Allah daga cutar da manzon Allah. Yau in kai ne ka faɗa haka wa matarka akan abokiyar zamanta, ai sai sama ta rikito, sai sama ta haɗe da ƙasa. Akan abokiyar zamanta za ka ce mata kar ta cutar da kai, sai sama ta haɗe da ƙasa. Kowa sai ya ji. To amma tunda mumina ce sai ta sallama, ta ce tana nema ma Allah ya tsare ta daga cutar da manzon Allah. To haka abun yake ko a yau. Cutar da mijinki ba ƙaramin hatsari yake ba gurin Allah. Ba ƙaramin hatsari yake da shi ba gun Allah, ba ƙaramin hatsari yake da shi ba gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, saboda girman haƙƙin miji akan matarsa. To da ta koma ga matan Annabi suka ce kuka kare da Annabi, tace kunji kunjiyan da muka kare su ma sai kowa ta risina. To malamai natijar da suka fita da ita a wannan gabar, dalilin da yasa aka tura Ummu Salama saboda ta fi su iya magana, ta fi su tsari, ta fi su gamsarwa wajen tattaunawa. To sai falalarta ta ƙarshe da malamai suke ambata, tana cikin matan Annabi da suka san hadisan Annabi. Kusan mace ɗaya ce ake ga ta fi ta sanin hadisan Annabi, ita ce Aisha. Idan ka ɗauke Aisha cikin matan Annabi, ba wacce tafi Ummu Salama sanin hadisan Annabi. Shi yasa ta yi riwayan hadisai masu tarin yawa daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Riwayan suna nan ba iyaka. Daga ciki akwai hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi cikin sahihinsa, Imam Ahmad ya fitar cikin musnad ɗinsa, Imam Nasa'i ya fitar cikin sunan ɗinsa. Take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza dakhalatil ashr, idan kwanaki goma na farkon Zulhijja suka shiga, fa arada rajulun an yudhiya, sai mutun yayi nufin zai yi layya, ya tanada abin layyansa, fala yamassa min sha'rihi wala min basharihi shay'a. Tace ta ji manzon Allah ce kar ya kuskura ya dauki wani abu daga gashinsa, kar ya kuskura ya dauki wani abu daga fatarsa, ma'ana kar ya cire wani abu daga gangar jikinsa in ba bisa larura ba. Wannan hadisi daga Ummu Salama aka samo shi. Sannan har ila yau sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo sun tambayi Ummu Salama ita da Aisha, saboda sun ga su suka fi yawan hadisan Annabi cikin matan Annabi. Suka tambaye su cewar wani abu ne fi gurgi Annabi cikin abubuwan da bawa zai aikata. Sahabban Annabi suka tambayi waɗannan mata guda biyu, saboda matar mutum za ta fi kowa sanin mutum da ɗabi'unsa da halayyarsa. To sai aka tambayi Ummu Salama da Aisha menene ya fi burge Annabi, sai suka ce abin da ya fi burge Annabi shine aikin da mutum ya dawwama yana yi na alkhairi komin kashinsa, wannan ya fi burge Annabi. To wannan Ummu Salama kaɗan daga cikin falalarta kenan, Allah ya yarda da ita. Ta rasu shekara ta 60 bayan hijira, lokacin khalifancin Yazid ɗan Mu'awiya. Allah ya yarda da Mu'awiya ya yi rahama wa Yazid. Sa'id ibn Zaid shi ne mata sallah, aka burne ta a makabartan mutan Madina Baqi'ul Gharqad. Ina ga saboda ƙurewar lokaci sai mu tsaya a nan, tun ɗazu aka mun ishara kan lokaci ya ƙure. To amma don mu samu mu kai gaci musamman ga tarihin ita wannan baiwar Allah Ummu Salama, ya sa muka gagara tsayuwa. Abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.